Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani Sarauniya, Fara'aniya Nomad FM da Lal FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio dake kuma su a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a kodaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Litinin 6 ga watan Yuni shekarar 2019 wanda ya daidai da 29 ga watan Ramadan na shekara 1440 bayan hijiran manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Hafiz, ba mu kanin labarai.
So Yusuf, shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda yake ganawa da iyalan masarautar kasar. Shugaba Trump ya buƙaci Siriya, Rasha da Iran da su dakatar da jefa bombardment a lardin Idlib dake Siriya. Akalla mutum 9 suka mutu sannan wasu da dama suka ji raunuka a Khartoum dake Sudan.
To kanin labaran kenan kuka saurara. Idan kuma muka tsanduma cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji inda aka kwana akan maganar kudin tallafin man fetur a Najeriya.
An kashe naira trillion 10 akan tallafin mai kawai. To kin ga wannan kudi ya ma fi karfin kasafin kudin gaba ɗaya na shekara.
Daga bisani kuma za ku ji shirin mu na gaba. Wanda zan gabatar muku shirin ilimi garkuwar dan Adam, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda yake ganawa da iyalan masarautar kasar, sannan ana sa ran zai yi wata liyafa tare da Prime Minister Theresa May mai barin gado. A yau Litinin Trump da wargidansa Melania suka samu tarbar sarauniyar Ingila Elizabeth da Yarima Charles a lokacin da suka isa fadar Buckingham a jirgi mai saukar ungulu. Kafin ya tashi daga nan Washington, Trump ya ce tafiyar tasa za ta ƙayatar sosai, kuma yana tunanin cewa Amurka da Burtaniya suna da damar da za su yi aiki tare wajen kulla gagarumar yarjejeniyar kasuwanci nan ba da jimawa ba. Ziyarar ta shugaba Trump na zuwa ne a daidai lokacin da Burtaniya take cikin rudanin siyasa. Prime Minister Theresa May ta sanar a watan da ya gabata cewa za ta sauka daga mukaminta bayan da ta gaza cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. To daga gabanin wannan ziyara, shugaba Trump ya buƙaci Siriya, Rasha da Iran da su dakatar da jefa bombardment a lardin Idlib dake Siriya. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi, yana cewa jefa bombardment yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Ya kuma ƙara da cewa duniya na kallon wannan kisan gilla. Menene dalilin yin haka? Me za ku amfana da shi ku daina? Yayin wata ganawa da manema labarai a fadar White House, Trump ya yi nuni da kiran da ya yi a bara ga gwamnatin Siriya da ƙawayenta kansu daina yin yaƙin ruddugu a kan lardin na Idlib saboda kada a jefa al'ummar yankin cikin matsanancin hali. Akalla mutum 9 suka mutu sannan wasu da dama suka ji raunuka yayin da dakarun gwamnati suka yi kokarin tarwatsa masu zanga-zanga da suka yi zaman dirshan a tsakiyar birnin Khartoum da ke Sudan. A cewar majiyoyin likitocin Sudan da kuma kwamitin likitocin bangaren 'yan adawa, a yau Litinin an ji fashewar bama-bamai da kuma ƙarar harbe-harben manyan bindigogi yayin da jami'an tsaron suka tunkari wurin da masu zanga-zanga suke zaune a wajen shakwatar sojojin ƙasar. Kamfanin dillacin labarai na Reuters wanda ya rawaito labaransa daga gidan talabijin na Sky News na Larabci ya ce mai magana da yawun gwamnatin sojin wucin gaji a Sudan ya ce samaman da aka kai ya kaikaice wani gungun masu aikata manyan laifuka ne a kusa da inda masu zanga-zanga suke, amma su ba abinda ya samu masu zanga-zangar. Ofishin jakadancin Amurka da ke Khartoum ya wallafa wani sakon Twitter cewa dole a dakatar da har-haren da ake kaiwa akan masu zanga-zanga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da tawaga Amurka da Mexico za su fara tattaunawa a wannan mako a nan Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu damuwa zai ci gaba da barazanar da yake yi na saka kudaden haraji akan kayayyakin Mexico, muddin hukumomin kasar ba su mayar da hankali wajen rage adadin bakin haure da ke kaiwa ga kan iyaka Amurka ba, waɗanda suka fito daga tsakiyar nahiyar Amurka. Sakataren harkokin kasuwancin Amurka Wilbur Ross da sakataren harkokin tattalin arzikin Mexico Graciela Marquez za su gana a yau Litinin. Sannan akwai tattaunawa da za a yi a ranar Laraba tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma sakataren hulɗar ƙasa da ƙasa na Mexico Marcelo Ebrard. Ana sa ran tawagar ta Mexico za ta bayyana matsayarta akan tattaunawar ta yau Litinin da safe a wani taron manema labarai. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani bom mai ƙarfin gaske ya tarwatsa wata ƙaramar motar bus da ke ɗauke da ma'aikatan gwamnati a Kabul a yau Litinin, inda ya kashe akalla mutum biyar tare da jikkata wasu mutum goma. Harin ya faru ne a ranar jajiberin bikin sallah wanda ya kawo ƙarshen azumin da musulmi suke yi na watan Ramadana. Wannan tashin hankalin na zuwa ne yayin da wakilan Amurka na musamman don yin sulhu a Afghanistan Jalim Khalil Zaid yake ziyara a yankin. An shirya Khalil Zaid zai gana a wani zagayen tattaunawa tare da wakilan kungiyar Taliban da ke zaune a Qatar a kokarin da ake na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da aka kwashe shekaru 17 ana yi. Mai magana da yawun ministan cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya ce an yi amfani da wani bom haɗin gida wajen kai harin na yau Litinin, kuma mafi akasarin waɗanda harin ya ritsa da su ma'aikatan wata hukuma ce mai zaman kanta wacce ke gudanar da harkokin fararen hula a ƙasar ta Afghanistan. Sai dai ya zuwa yanzu babu waɗanda suka ɗau alhakin kai wannan harin.
To a gaida Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To bari mu shiga duniyar rahotannin namu kuma, inda za ku ji cewar tun bayan kama aikin wannan gwamnatin karo na farko ta yi watsi da shirin tallafin man fetur, amma har yanzu tana ƙasa tana dabo. Madina Dauda ta samu zantawa da sanata Kabir Marafa, shugaban kwamitin kula da albarkatun mai da ke cikin ruwa na Majalisar Dattawan Najeriya. Ga kuma abin da yake
zuwa mun shugaba Muhammadu Buhari a gwamnati, gwamnatin tarayya na gwamnatocin da suka wuce a cikin shekara goma, watan 2006 zuwa 2016, an kashe naira trillion goma akan tallafin mai kawai. To kin ga wannan kudi ya mafi karfin kasafin kudin gaba ɗaya na shekara, ko har yanzu kasafin kudin Najeriya bai kai trillion goma ba, har yanzu da muke magana. Shugaba Muhammadu Buhari lokacin da ya shigo ya ce ya dakatar da wannan shiri ta gaba ɗaya, baya sai ya ƙara jinta.
To idan an dakatar, ina waɗannan kuɗaɗe suka taso kuma?
To bayan an dakatar, Allah da ikon sa, tunda abin nan shigowa ake yi da shi, to sai su ƴan kasuwa wanda suke shigowa da man sai suka fara suka ce to a ranka ne ka tsayar da wannan abu, amma mu akwai ƴan haƙoƙan mu waɗanda suka dan rage ba a gama biyan mu ba, don Allah da Annabi a taimaka mana. To yace a je a duba. To aka ci gaba da dubawa dai ana kallo. Ɗaya daga cikin haƙoƙan nan na farko, idan za su shigo da kaya akwai wani abu da ake cewa letter of credit. To da shugaba Muhammadu Buhari aka kawo mishi wannan abu ba sai ce okay to a duba a gani ya za a yi, tunda ƴan ƙasa ne da sauransu sun yi abubuwan ya za a yi a taimaka musu. To shine ita gwamnatin tarayya ta duba ta amince da cewa a biya su naira biliyan 541. So ta aika ita ma'aikatar kuɗi ta ƙasa ta tace duka basussukan na ƴan kasuwar, ta duba ta ce to biliyan 541. taida so sai ta aika ma majalisar zartawa ta kasa wanda ake kira Federal Executive Council sai suka bada amincewa su su ma suka ce sun yadda to amma tunda abu ne wanda yake ba cikin kasafin kudi yake ba dole sai sun turo majalisa kuma ta amince to shine sai aka turo mana to da aka turo yanzu abin wajen shekara shi daya so sai muna bi mu kuma muna duba mu tace mu tabbatar da ita ma'aikata kudi shi abin nan tayi daidai ne ko ba daidai bane ba so na farko shine muka tace muka hitar da kamfanonin 74 muka ce a biya su biliyan 348 kusan shekara daya yanzu kenan akwai wasu wa'anda manka ga kamar an musu a ringizo da sauran su so su kuma ƙara dubawa muka tura mu ita ma'aikata kudi muka ce to wa'annan muna da dan kaikayi akan su dan haka nan zamu yi bincike amma kuma muna son ku ƙara bincike ku ƙara turo mana magani to kamar wata daya da suka wuce suka ƙara turo da naira biliyan 62 so a matsayin shine kudin wayannan mutane to mu kuma da muka ƙara duba sai muka ga cewa biliyan 58 da ne shine ya kamata to tunda yake mu ne muke da haƙi na kashe kudin kasa to dole yanzu namu din za a dauka biliyan 58 ba nasu ba 62 to muka bada so shi kuma shugaban kasa na je na same shi na ga mishi to ranka yake ga abubuwan nan ga yanda suke ce to aje a duba da Allah biyan da ya kamata amma dai yana son wannan ta'asa da Allah mu kai karshen ta so da daga wannan majalisa da zai ya ƙara jin wani magana na subsidy gaba daya yawa to wannan shi ya kawo kwana biyu da suka wuce ita Ministry of Finance wata ma'aikata kudi sai ta ƙara aikowa da na ƙarshe duk komai saboda kin san banki matsalar su kuma in yanzu wannan kudin da su wayannan marketer wayannan yan kasuwa suka ansa da zara aka samu wannan sai su ce kuma suna caje su kuma kudin ruwa saboda su wajen su yanzu bashi ne kuma sun ka baka yawa saboda rashin mutunci
to amma yanzu shikenan an gama
to yanzu da kudin ruwan da bashin subsidy da na karewar naira da yayi duka gaba daya yanzu amma aikata kudi shine suka aiko muna da naira biliyan 129
an gama kenan yanzu
wannan yanzu shine abu na karshe akan wannan duk wanda ya ƙara fitowa da wata magana ta cewa yana bin bashi na wanda ya shahi wannan subsidy da tallafi na mai yawa to gaskiya sata kawai ke so yayi
wayo arewa wayo arewa na bani tausayi
to Allah ya kyauta a gaida Madina Dauda da wannan rahoto to yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan sallah a sassan duniya wani abu da ake kwadaitar da musulmai su bayar ita ce zakatul fitr wanda ake kira zakar fidda kai dangane da haka wakiliyar dandalin VOA Baraka Bashir ta tambayi Sheikh Malam Ahmad Tijani mijin yawa dangane da muhimmancin wannan zakkar
zakatul fitr to zakace da ake yin ta in an yi fitri ma'ana an bude baki ga Ramadana sunna ce ga dukkanin wanda ya sami iko wanda ya sami iko nan malaman fiqh sun fassara shi da dama adadi da yawan gaske amma dai tana kan dukkanin wanda ya samu dama ba sai magidanci ba mutaka dai shari'a ta haukansa mace ne ko namiji yake da iko zai iya fitowa ana fidda ita wato kamun aje idi da kwana biyu kamar inda malikiya suka yi bayani ana iya fidda ita sallah saura kwana biyu kuma ana fidda ita ne muddu wato ya zama sa'i da dukkanin mutumin da nauyin ciyar da su yake kanka
yawa kai ce ko da ba magidanci ba kenan ko da mutum ba shi da aure idan dai yana da hali zai fitar da
kwarai kwa sunna ce mai kyau mai karfi da ake son sabuntawa da taimakawa ga dukkanin wa'anda suke don a fita idi kowa yana da jin karfi a jikinsa hatta kai wajen malaman suna faɗa sa'in ɗaya ma mutum in ya zamanto shi kansa ne kadai zai fitar da kansa sa'i ɗaya shine muddanabi hudu to inda iko ya dafa shi ya fitar da shi wato a ranar idin ya bayar da shi a dafa ga wanda suke masu rauni don ka faranta musu rai galibi anan zamu ga kwarori da sauran fararen mutane da suke zaune a mu haka suke yin ta sa'i ɗaya sun dafa sun yi komai su bayar amma ka bada shi a cikin saura kwana biyu idan busasshe ne ma'ana baka dafa ba ga mutumin da shi kuma zai nemi yanda zai dafa shine abu malikiyance fitowa
to wani irin abinci ne ya kamata a bada shi zakatul fitr
ana bada abincin da duk yake na wanjin rai wanda zakka ta tabbata a kansa wato abubuwan da mutane ke ci, ba za ka zo ka fitar da barkono ba, ba za ka zo ka fitar da sauransu ba, za ka fitar da abinci ne, abin da ya danganci tun daga shinkafa har zuwa acca har zuwa ridi, kana da iko da wa'annan za ka fitar da duk wanda yake gida a tare da kai, ku biyu ne da matarka, ku da ne da ƴaƴanka, sannan da mahaifanka suna gargashinka kana ci da su, to za ka iya fitarwa. Sai a hada sai a kai wanda shi kuma zai riga ya gudanar da wannan ibadar da ita.
Bane irin rukunin mutane, shi akwai rukunin da ya dace a ba?
Eh, tana da rukuni. Rukunin mutane shine masu rauni. Masu raunin nan da aka faɗa a Hausance, in an ce mai rauni mutum sai ya dauka musaki, miskini. Miskini Bahaushe yana daukan mai laluran makanta ko kuturta ko sauransu. Shi kuwa miskini abin da ake cewa mai rauni kawai. To ana iya ba da ita ga wanda kake ganin kasa yake da kai a samu, sai ka aika masa da shi. To akwai yanzu misali za ga akwai malamai mawadata, kuma gashi mutane sun yi alƙawarin su suke ta kaiwa, to su kuma da yawan su dai muna kyakkyawan zaton su kuma rarrabawa suke ga irin wannan gidajen. To irin mutanen da ake ce a bawa kenan, musamman yanzu ga marayu, ga gidajen marayu, ga waye, kuma za a iya ba su fitar, kuma abin yayi waye za su iya jewa saboda su idda har su zuwa wani lokaci.
Wani irin lada ke tattare da bada zakatul fitr a masallaci?
Ladan yana da yawa, domin kai umarni, Allah ya yi umarni da Abu Allah ya yi umarni da shi kai, ko ta nan mutum kaga kana da lada saboda ka bi umarnin Allah. Sannan kuma ciyarwa ce, shi kuma kullum Qur'ani maganar da yake ta yi tun kamun ma sauran hukunce su sauka, wa anfiqu mimma razaqnakum, wa anfiqu wa anfiqu, ba za ka iya kiyasta ayoyin, ba za da inda za ka yi ta tsawon lokaci sai ka ji Allah ya ce ku ciyar, ku ciyar, domin yana jawo arziki gare ka kai da ka ciyar, yana jawo soyayya tsakanin kai da wanda ka bawa, sannan yana ƙara yaukaka arzikinka. Nasan na Qur'ani da hadisi da sun magana akan
to a gaida Baraka Bashir. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na wannan makon zai daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, cikin tattaunawarmu da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, wanda muke duba matsaloli da suka shafi makarantun allo a arewacin Najeriya. Sheikh Muhammad Kabir Gombe na cewa da saki, idan har gwamnatoci da iyaye ba za su fito da tsarin tallafawa malaman da ake ba wa yaran ba, to babu shakka tsarin nan babu inda zai kai jama'a. Hasali ma zai ƙara mai da yankin arewacin Najeriya baya.
Kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba. Bayan ya saba wa shari'a, ya saba wa tausayi, ya saba wa hankali, ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce.
In na fahimci duk bayanan da kake yi shaka Malam Kabir Gombe, a takaice kana so ka nuna cewar kenan duk tsari da aka dauko watan na ainihin koyarwa makarantun allo, wanda idan ba abu wa'annan tsarurruka da shari'a ta zo da su ba, watan a takaice ma za a iya cewa wannan karatun bai da wata alfanu kenan aka yaro neman karatun allo ba tare da an bi wa'annan sharuɗa ba.
Gaskiyar magana, idan baka bi ka'idar da ya kamata bi ka tura yaro, idan sanadiyar wannan turawa da kai masa ya halaka ko tarbiyyarsa ta lalace shiga halin kakanika yi, kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama. In kuma Allah cikin karfin ikonsa tunda shi ala kulli shay'in qadir ne ya tsare yaron, yaron kuma ya samu karatun, to sai mu ce Allah ya ƙara wa karatun albarka.
Wani irin alfanu za a iya cewa akan iya samu musamman ga shi wannan karatu na allo, wanda kuma a yanzu haka za a ga cewa tsarin shi ya taɓarɓare? Ana iya cewa za a samu wani abu da zai iya fitowa mai alfanu kenan tunda ba abin shari'a?
Da a ce ana bin ka'idojin da ya kamata wannan karatu a yi shi, yana dauke da alherai masu yawan gaske. Wasu alherai ke dauke da shi masu yawan gaske shine tsari ne da a wajen karatun akan bi mataki mataki. Za ka ga yaro an fara masa da babbaku har a zo a ce yayi farfaru, za a fara koya masa wato ainihin wato harufa, ya zama ya san su, ya fahimce su, sannan a ci gaba da tafiya. Tsari ne da yaro yana koyan karatun Qur'ani mai girma, kuma yana koyan rubutun Al-Qur'ani mai girma. Sannan tsari ne da yake zaunar da tilawa ta tsaya da ƙarfi a cikin kwakwalwar yaro shi yasa zaka ga waɗanda suka haddace Qur'ani ta wannan wato ainihin tsari zaka ga haddace su tana da ƙarfi sosai domin yaro yana rubutawa yana karantawa da haka har ya sauka ya biyo da hadda in aka gama da wannan ya biyo da satu har akai matsayin da zaka ga yaro ya dauki fararen takardu ya rubuce su ya fidda kofi na Al-Qur'ani mai girma duk inda ka bi daga farko har zuwa ƙarshe ba za ka samu inda wasalin sama ya kawo shi ƙasa ko na ƙasa ya mai da shi sama ko inda yake hade ya raba ko inda yake rabe ya hada ba kaga wannan wani alheri ne babba da irin wannan tsari yake samarwa wato ainihin yara tare da shi sannan yakan taimakawa yara wajen sanin logogi da lunguna na Al-Qur'ani mai girma me nake nufi da wannan shine Al-Qur'ani mai girma littafi ne da yake da kama kwarai da gaske shi yasa zaka ga gardawa da alrambomi suna da wani abu da ake cewa harji me ake cewa harji shine dukkan inda aka samu wani abu mai kama a cikin Al-Qur'ani mai girma wayannan maluma sai sun bi sun kididdige sun san guda nawa ne a cikin Al-Qur'ani mai girma Qur'ani mai girma zaka ga an samu falamma da yawa sai kuma a samu walamma da yawa to ya zakai kowace sura idan falamma da walamma sun zo ka gane wannan guda nawa ne yanzu ka dauki misali kamar suratul a'raf idan kana so ka san walamma guda nawa ne suka zo a ciki sai a ce misali waje kurasa wato walamma waqa alaihimur rijisu ka ka samu wa kenan walamma jaa musa li miqatina ka samu ja kenan walamma raja'a musa ila qaumihi ka ka samu ra kenan walamma suqira fi aidihim ka samu su kenan sannan wato walamma sakata a musal gababu to kaga daga nan ka samu wato ainihin harufan dake da walamma sauran gaba ɗaya ka san falamma ne to a irin wannan karatu ne ake wawware irin waɗannan abubuwa duka a nuna wa yaro yadda zai ainihin gane su ina ne ake da yabsudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu an kawo min ibadihi an kawo lahu ina ne yabsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir babu min ibadihi babu lahu ina ne yabsudur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir an kawo min ibadihi din ba kawo lahu ba wanda shi irin wannan na ƙarshe kwara ɗaya ne tallintal a cikin Al-Qur'ani mai girma to duk irin waɗannan logogi na Al-Qur'ani mai girma a irin wannan karatu na tsangaya a irin wannan karatun akan warware wa yara su ya zama sun san su sun fahimce su shi yasa kake ga ake haifar da marubutan Al-Qur'ani mai girma kenan kaga tsarin idan za a inganta shi a bi ka'idojin sa a yi yadda ya kamata a yi shi tsari ne da zai taimaki al'umma zai samar da mahaddatan Al-Qur'ani gangaren waɗanda kuma nan gaba za su amfani al'umma kuma zai zama bayan karatun Qur'anin kuma sun samu cikakkiyar tarbiyya wanda zaka iya samu wani wurin ka samu garbi lokacin sallah ya ce bismillah ya ce shi ba sallah ta kawo shi garin ba shi karatun Al-Qur'ani mai girma ya zo ne ma to zaka rinka samun irin waɗannan abubuwa da rashin bin tsarin ya haifar da waɗannan matsalolin a ciki sai kaga koda an samu Qur'anin ma sai kaga darajar da ya kamata Qur'anin ta ba mai Qur'anin sai kaga darajar bai same ta ba a sanadiyar wasu abubuwa na tarbiyya da ya rasa waɗanda ya kamata a ce ya koye su wato a lokacin da yake wannan karatu ma'ana tsarin inda za a inganta shi yana da kyau yana da fa'idoji yana da amfani da yawa kuma zai kawo al'umma alherai masu yawan gaske Allah ya bada daman gyarawa
to a takaice algafarta za a iya cewa kenan tunda wannan tsarin babu shi ko ba a ainihin inganta tsarin ba za a iya cewa kenan a wannan marra da ake ciki kan yara makarantan al'umma bata ko taso ba kenan
idan ba a dauki matakin da ya kamata a gyara wannan tsarin ba to akwai hatsari kwarai da gaske kamar yadda na ambata wajen kai yara zuwa irin waɗannan makarantu duk malaman da zaka ga sun fito suna kare cewa a cigaba da wurin wannan tsari da wannan sassa mai cigaba su idan ka kalle su babu dan su kwara daya da yake tafiya wannan makaranta ta allo
ma sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da cigaban wannan shirin yanzu kuma a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai bakon namu Sheikh Muhammad Haruna Kabir Gombe da kuma wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar a sharuwa lafiya bissalam to idan kunni ya ji to jiki ya tsira Allah ya sa waɗanda aka yi don su ya kai gare su masu saurare kada da ya shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11:24 na safe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar email
sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Rulwanu Ibrahim London a Adamawa inda yace hakika mun yabawa sabon zazzaban gwamnatin jihar Adamawa wato Honorable Amadu Umaru Fitri mai takan ATM amma abinda yayi na hana albashin wata biyu kuma aikatan da tsohuwar gwamnatin ta dauka daga watan September na shekaran 2018 har zuwa shekaran 2019 a cikin wannan wata mai albarka wannan samsam bai yi daidai ba ga kuma sakonmu na gaba daga Aminu Adamu Malam Madori da Haruna Aki Malam Madori da Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya su kuma suka ce assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu kira ga shugabannin kasashen mu na Afirka da ya kamata su hada kai domin fuskantar kalubalen tsaron da ya addabe mu su daina dogara da kasashen yamma bidda suna so a ga bayan wannan matsalar sai kuma sako daga Comrade Bala Usman Karasuwa a Yobe shi kuma yace bikin sallah kwana daya ce fatan al'ummar musulmi za mu yi amfani da wannan rana wajen yada ayyukan alheri a tsakanin al'umma fatana dai Allah ya sa a yi sallah lafiya a kuma gama shi lafiya ga kuma sako daga Gali Siraja Faki da Muntari Sadi Faki inda su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnonin arewa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari hari cewa ya kamata su hada kansu dauki matakan da suka dace domin shawo kan matsalar tsaron da ta ci gaba da fadada a yankin arewancin kasar a ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya a Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki daya sako mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir sabon garkuwar matasan jihar Yobe shi kuma yace a gaskiya majalisar dokokin Najeriya ta yi gaggawar kaskure wasu dokokin hukumar EFCC ba don komai ba sai dai wasu jigajigen ƴan majalisun ba su samu damar komawa zauren majalisar bane domin kaucewa a yi musu bincike
a gaida Hadiza Kyari da wasiƙon masorare yanzu kuma ga wata sanarwa ta musamman
yau ne sallah yau ne ai dukku taho mai sallar ai yau ne sallah yau ne ai dukku taho
gaisuwar sallah daga fadin duniya
sai wahi far'a domin yau ne ranar ai ya ku jama'a sai wahi far'a domin yau ne ranar ai domin yau ne ranar ai mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa ai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro. Idan Allah ya kai mu ranar sallah a cikin shirinmu na safe da shirinmu na rana, za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki, mazauna ƙasashen duniya, waɗanda suke mika saƙonninsu gare ku. Don haka, ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku
sallah yau ne ai dukku taho mai sallar ai yau ne sallah yau ne ai dukku taho mai sallar ai
to masu saurare kamun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice
to yusuf ga labaran a takaice Shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a Burtaniya inda yake ganawa da iyalan masarautar kasar sannan ana sa ran zai yi wata liyafa tare da Prime Minister Theresa May mai barin gado. A yau Litinin Trump da uwar gidansa Melania suka samu tarbar sarauniyar Ingila Elizabeth da Yarima Charles a lokacin da suka isa fadar Buckingham a jirgi mai saukar ungulu. To gabanin wannan ziyara shugaba Trump ya buƙaci Syria, Russia da Iran da su dakatar da jefa bama-bamai a lardin Idlib da ke Syria. Trump ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi yana cewa jefa bama-bamai yana hallaka fararen hula da basu ji ba basu gani ba. Ya kuma ƙara da cewa duniya na kallon wannan kisan gilla. Yayin da tawagar Amurka da Mexico za su fara tattaunawa a wannan mako a nan Washington, shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu damuwa ya ci gaba da barazanar da yake yi na saka kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Mexico.
Sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima, za ku ji mu dauke da wannan shirin. Idan kuma Allah ya kai mu zuwa anjima, za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'in mu na yau shine wai kudaden da aka ce gwamnoni waɗanda suka bar kujerunsu sun ranto ma jihohi kun ko gansa a ƙasa, misali kamar jihar Kaduna, jihar Bauchi da jihar Bauchi a Kogi. Za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin, Muhammad Hafiz Baballe, da kuma wadda ta hada ta kuma bada umarni, Julie Lazarus Gresham, sai injiniyan namu na yanzu Al Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa sharuwa lafiya.